Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Binti Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki dake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 12 ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da gwamnatin jihar Katsina a Najeriya, Aminu Bello Masari, yana bayyana cewa a ƙarshen makon da ya gabata sun samu nasarar kubutar da mutane 145 yayin da suke neman karɓo mutane 20 zuwa 30 da suka rage a hannun 'yan ta'adda. Sannan har yanzu a Najeriya za ku ji cewa fiye da makonni 2 da jagoran mabiya ɗarikar Catholic a jihar Sokoto, Matthew Hassan Kuka, ya yi jawabin Christmas wanda ya janyo cece-kuce a Najeriya. Ƙungiyoyin addinin Musulunci a jihar sun nuna ɓacin rai da kalaman da ya yi tare da kiransa da ya janye kalaman ko ya bar jihar. Bayan haka za ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai bari Muhammad ya fara mana da labaran duniya.
Ma assalamu alaikum. China ta ce wata tawagar masana kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya WHO za ta isa Wuhan a wannan makon don fara binciken asalin annobar coronavirus. Mai magana da yawun ma'aikatar wajen kasar Jawa Linjin ya bayyana haka yau Talata cewa tawagar mai dauke da mutum 10 za ta baro Singapore a wannan Alhamis din. Za su hau jirgi kai tsaye zuwa Wuhan inda aka fara gano cutar coronavirus a ƙarshen watan Disamba 2019. Kwayar cutar sannan a hankali ta yaɗa kowane sako na duniya, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum sama da miliyan 1.9 cikin kusan mutum miliyan 91 da suka kamu da cutar. Ana ta yi kokarin canja labarin game da asalin kwayar cutar, inda jami'ai suka yi ta yunkurin faɗin cewa an fara gano ta ne a wasu ƙasashe. Najeriya Litinin kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Pfizer da takwaransa BioNTech na Jamus sun sanar da wani shirin don bunƙasa samar da allurar rigakafin COVID-19 da kashi 50%, wato allurar biliyan 2 a wannan shekara don samar da abin da ake bukata a duniya. Kamfanin BioNTech ya sanar da ƙarin samar da allurar yayin wani taron kiwon lafiya da ya gudanar. Kamfanin ya ce sabon kamfanin Amabok da ke Jamus ana sa ran zai fara aiki zuwa ƙarshen watan gobe, wanda zai rika samar da allurar kimanin miliyan 750 a duk shekara. Wannan yana nufin gaba ɗaya kamfanonin 6 za su rika samar da allurar, 3 a Jamus, kana 3 da suke aiki na Pfizer a Amurka. Tuni dai haɗin gwiwar kamfanonin 2 ta kudir aniyar samar da allurar har biliyan 1. A makon da ya gabata, ƙungiyar Tarayyar Turai ta ayyana wata yarjejeniya na samar da ƙarin allurar miliyan 300, adadin da ya ninka abin da ta buƙata a farko. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana tsarin majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat za ta kada kuri'a kan kudirin kira ga mataimakin shugaban kasa Mike Pence da kuma mambobin majalisar zartarwar shugaba Donald Trump da su amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su cire Trump daga ofis. Matakin wanda ake sa ran zai samu cewa zai ba da wa'adin sa'o'i 24 ga Pence ya ba da amsa. Shugaban kasa ya zama barazana sosai ga kundin tsarin mulkinmu da ƙasarmu da kuma jama'ar Amurka, kuma dole ne a tsige shi daga ofis nan take, kakakin majalisa Nancy Pelosi ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Litinin. Babu ko ɗaya daga cikin Pence ko wani ɗan majalisar zartarwa da ya nuna alamar goyon baya a fili ga irin wannan mataki ya shafi sashi na 25 na kundin tsarin mulkin Amurka da ake kira 25th Amendment, da ya bawa mataimakin shugaban ƙasa da mafiya rinjaye na majalisar zartarwa sa'ayyen shugaban ƙasa a matsayin wanda ba zai iya gudanar da ayyukan ofishinsa ba. Jami'an Indonesia sun yi nasarar samun ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanai daga jirgin Sriwijaya Air wanda ya faɗa tekun Java a ƙarshen mako. Mai magana da yawun sojojin ruwa ya bayyana haka yau Talata. Na'urar ɗaukar magana an tafi da ita zuwa tashar jiragen ruwa ta Jakarta. Mai magana da yawun Fajar Tree Rohoda ya shaida wa kamfanin dillancin yaɗa labarai na Reuters. Hotunan talabijin na yankin tun da farko sun nuna wani farin akwatin roba dauke da na'ura a cikin jirgin ruwa mai ɗan karen gudu. Ba dai ba da wani bayani nan take ba ko na'urar naɗar bayanan jirgin ce ko na'urar naɗar magana aka gano ba. Ministan Sufuri Budi Karya Sumadi da wasu jami'ai za su gabatar da taron manema labarai yau Talata. Jirgin kira Boeing 737-500 dauke da mutane 62 a ciki ya faɗa tekun Jaba a ranar Asabar minti hudu bayan ya tashi sama daga filin jirgin sama na Jakarta.
Gaida Muhammad Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, a hira da gwamnan jihar Katsina a Najeriya, Aminu Bello Masari ya bayyana cewa a ƙarshen makon da ya gabata sun samu nasarar kubutar da mutane 145 yayin da suke neman karɓo mutane 20 zuwa 30 da suka rage hannun 'yan ta'adda. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya tambayi gwamna Masari ko idan ba kuɗin fansa suke biya ba, wace irin dabara suke amfani da ita.
To na farko dai ka san lokacin da aka dawo da wannan yara na kankara, kwamiti din da muka sa wanda suka yi wannan aiki na ce to tunda an samu kafa yanzu bari mu yi amfani da kafan mu an so duk sauran wa'anda suke hannun 'yan bindiga daɗi a cikin dazuzzukan nan. To wannan kwamiti din shi ne yake aiki har yau, kuma ta hanyar shi banda yaran mahuta dandamin local government ta yanzu kuma an so mutane 145 wanda aka an so kenan. Kuma a diga wa'anda rahoton da ya zo wurinmu bai yiwa ne wani rahoton na wa'anda aka satar bai zo wurinmu ba, wanda da ya zo wurinmu wanda muke da shi yanzu ya mutanen da muke nema a dawo da su ba su wuce 20 zuwa 30 ba, kuma da mun san da karamar hukumar da suke kuma mun san wanda muke zargin mutanen suna hannun shi.
To wace hikima kuka amfani da ita gurin kubutar da waɗannan mutanen?
Alhaji Umar Faruk, ga kuma zan ga maka hikima da muka yi a rediyo, kowa ma yake mu dai ba mu biya kuɗi ba gurin an so waɗannan mutanen. To amma kuma yanzu dole sirrin mu ce ga yadda muka yi, ga yadda muka yi, sai ka ga kuma ai abun bai ba kenan ko.
To akwai makwabtan jihohi, kuna haɗa kai da su domin su ma su bi wannan hanyar su samu kubutar da waɗanda ake hannunsu?
Waɗanda muke amfani da su jami'ai ne waɗanda za su iya zuwa jihohin duk da muke makwabtaka da su su yi waɗannan abubuwa, ba wai waɗansu mutane ne muke amfani da su ba. Akwai kwamiti ne wanda akwai kamar 'yan sanda, akwai yan SS, akwai soja, akwai gwamnati, akwai kuma shugabannin Fulani da suke ciki.
To yanzu ana ci gaba da kai hare-hare, shin wannan matakin da kuke ɗauka zai kai ga lokacin da za a daina zuwa ana satar mutanen nan domin hankali ya kwanta?
Muna sa ran haka insha Allah. Ai kaga yanzu kusan matsalolinmu kusan a wuri ɗaya ko biyu suke, kuma Allah ya yarda za a ciwo kan abu.
Akwai wani mataki ko shawara ko bukatar da ku gwamnati kuke da gurin al'ummar jihar Katsina da makwabtan jihohi na su mutane su ba da wani gudunmawa ko su taka wata rawa domin ku ƙara samun nasarar wannan yunkurin da kuke na kubutar da mutanen da ke hannun 'yan ta'adda nan?
Ai gudunmawar mutane tana da muhimmanci ƙwarai da gaske, wanda in ba ta to nasarar ba za ta samu ba. Kuma muna ta kokarin jawo hankalin mutane da suke zanne musamman makwabtakan dazuzzukan nan, kuma suna kokarin ba mu da gudunmawa na fito da wa'anda suke ba 'yan ta'adda labari da kuma wanda suke aje musu kaya da wanda suke kai musu kayayyaki cikin daji. To ana samun haɗin kan mutane, amma dai akwai buƙatar mutane su ba da cikakken haɗin kai domin a yi maganin wannan abu. Akwai rayuwa ta koma zamantakewar da aka sani, kamar yadda muka ce su ne gaba kuma su ne wato ake addaba. Da zarar an daina addabarsu to kaga sun fara neman zaman lafiya kenan da makwabtansu.
To madalla, a gaida Umar Faruk Musa. To har yanzu a Najeriya, fiye da makonni biyu da jagoran mabiya ɗarikar Catholic a jihar Sokoto, Matthew Hassan Kuka, ya yi jawabin Kirsimeti wanda ya janyo cece-kuce a Najeriya. Ƙungiyoyin addinin Musulunci a jihar sun nuna ɓacin rai da kalaman da ya yi tare da kiransa da ya janye kalamar ko ya bar jihar. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ɗauke da ƙarin bayani.
Dama jagoran mabiya ɗarikar Catholic a Sokoto yana gabatar da sakon Kirsimeti a kowace shekara, sai dai na shekara ta 2020 ya bar baya da ƙura, inda ya yi wasu kalamai da ƙungiyoyin addinin Musulunci ke kallon tsokana ce ga addinin. Ƙungiyoyin a matakai daban-daban sun mayar da martani akan kalaman na Matthew Hassan Kuka, Wannan karo dukkanin kungiyoyin addinin musulunci ne suka haduri daya suka nuna bacin ransu akan kalaman nasa. Professor Isa Muhammad Meshanu na Jami'ar Usman Danfodio shine ya gabatar da matsayar ta kungiyoyin.
Wannan shine muka zo muka bayyana muka nuna gaskiya ba mu yadda da wannan ba kuma muna fatar ko dai ya bari ko kuma ya bar Sokoto don ba shine Catholic Bishop na farko ba a wannan gari. Duk wanda suka zo sun zauna lafiya kuma duk lokacin da kace ka zama confrontational kana kokarin yaki don to ba wanda zaka samu sai dai dama ba mutane ya zo nema ba kuma muna kira ga hukuma cewa a tabbatar da cewa dai ya bar garin Sokoto.
Duba da cewa tun ƙarshen watan Disamban shekara ta 2020 ne abin ya faru ko me ya jawo jinkiri ga waɗannan kungiyoyin sai yanzu suke nuna damuwar su. Professor Mansur Ibrahim Said wakili ne a daya daga cikin kungiyoyin.
Kowa san Sokoto tun farko gari ne na zaman lafiya. Mun tsaya ne muka yi shiru muga cewa shin mutumin nan domin wasu suna ta yi a wurwa ne. Dai na dama ya fito ya ce ya tuba bai yi ba. To mu da muke nan shi ya sa muka ga to bai kamata a nan abin ya faru. To dole mu fito mu magana ba inda muka fito muka ci zarafin kowa.
Misali aka yi da cewa batun ya shafi addinin musulunci da Krista ko me addinan biyu suka ce akan batu mai jawo cece-kuce a cikin al'umma. Malam Hussein Mabera masanin addinan ne guda biyu.
Maganganun da Matthew yayi ya saba ma abin da ke rubuci a cikin Bible. Domin a cikin Bible Jesus ya faɗa cewa a cikin Matta sura 5 aya 45 da kuma 48 yace love your enemies ka so maƙiyanka. Do good to them that hate you sannan ka kyautata ma waɗanda suka ƙi ka. And pray for them that forsake you and harm you. Kayi addu'a ga waɗanda da kake gani sun jifa da kai ko kuma sun cutar da kai. Kaga Bible nan bai ce kai musu mugunyan magana ba. Tsarin mulkin kasa a cikin section 38 section 1 ya saba masa. Sa'annan ya saba ma Qur'ani a cikin suratul Nahl wato sura ta 16 aya ta 125 ya saba mata domin Allah ya ce ayi kira da hikima.
Ko bayan kalaman da bishop kuka yayi a sakonsa na Kirsimati wanda ya taɓa batutuwa da dama a wata ganawa da yi da manema labarai bayan Kirsimatin ya nana ta cewa kalamansa ya yi su ne bisa fahimtarsa ba dole ne sai an yarda da su ba.
I say my mind not because I'm an educated Nigerian or the most well informed.
Ya ce ya faɗi abin da ke cikin ransa ne ba wai don ya fi kowa ilimi ko sanin abin da kan kai ya kawo ba ne sai dai don ya samu damar fitar da abin da ke cikin ransa kuma ba dole ne mutane su yarda da abin da ya faɗa ba ko kuma cewa lallai daidai ne ya faɗa. Yanzu abin jira a gani shine ko Bishop Kuka zai karɓa kiran da ƙungiyoyin na addinin musulunci suka yi in ma har bai karɓa ba wani mataki ne za su ɗauka. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto na musamman akan hirarsu da Honorable Abubakar Umar mai wakiltar karamar hukumar Mashegu a jihar Niger Najeriya.
A yanzu haka dai al'ummar jihar Niger da ke tarayyar Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan matsalar tsaro da ta'addabi jihar duk kuwa da kokarin da hukumomin jihar suka ce suna yi na yaki da ɗan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma satar shanu da makisan jama'a babu gaira babu dalili. A yanzu dai lamarin ya bazu kusan kowane bangare na jihar Niger a sabanin baya da lamarin ya fita azzara a kananan hukumomin Rafi da Shiroro. Wannan al'amari dai ya sa dan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Abubakar Umar da ake yi ma lakabi da Abule mai wakiltar karamar hukumar Mashegu garzayowa ofishinmu da ke Mina domin gabatar da wasu bayanai da ke nuna gazawar wasu shugabanni a jihar wajen daukar mataki kamar yadda yayi karin bayani.
Kamar satin da ya gabata ranan talata washi gari Laraba mun waye gari da gawaki na mutum bakwai da waɗannan bandits din suka kashi. Wannan satin abinda kuma sake faruwa da mu kenan. Mun waye gari shekaran jiya Alhamis da gawaki na mutum biyu an ga ɗaya ba ga ɗaya ba sun kashe mana dan banga ɗaya a sahora mai sun kashe mutum ɗaya a mazakuka wanda ba a ga gawansa ba sai ji aka samu aka ga gawansa gawan nasa ko da aka ji an ce magawan ma ba ta daukuwa. Maganin gaskiya matsalan tsaro a karamar hukumar Mashegu sai addu'a da kuma mu shugabanni nauyi ya tattara gare mu mu dauki matakin da ya kamata. Mun samu duk wani wanda ke da ruwa da tsaki mu same shi akan wannan matsala mu kai kuken mu akai. Na farko zan ce ma na samu SSG akan wannan matsalan. Ma'ana SSG sakatare ne na gwamnati na jiha ma'ana. Alhamdulillah sakataren gwamnatin jiha ya fito karamin hukumar mu Shehu. Duba da haka sai nace idan ku wannan matsalan na damu mu ina ga shine farko da kamata in je in fara samu akan wannan matsala. Sakataren jiha shine chairman committee on security. Ma'ana shine shugaba na gefe abin da shafi
tsaro.
So na same shi da wannan bayanan abubuwan da ke faruwa da yake kamar da na faɗa maka cewa ya fito wurin ne shi ma duk abin da naje masa da shi babu abin da bai sani ba. Amma still na kai masa abun da ke faruwa da irin complaining da nake samu da irin koke-koke da dama da na samu da kuma wasu gudunmuwa da al'umman da ke zaune wurin suka ba su cewa idan aka bi su za a ce ma karshen wannan abun ko za a samu sauƙin wannan abu. So duba da haka na dan ba da lokaci bayan na kai masa wannan abun da duban cewa abun zai zo ya baya wannan matsalan da ake fuskanta za ta zo ta ja baya. Amma a ƙarshe ma abubuwan nan ci gaba suke yi. Na nemi chairman na karamar hukumar mu Shehu akan cewa mu haɗa kai. Wannan matsalan ta taso mu aje son rayuwa ciki, mu aje siyasa ciki, mu aje duk wani abu da shafi tsakani na da shi in ma akwai. Mu fesin matsalan tsaro dan saboda mu gabatar da abinda ya kamata wa al'umma da muke shugabanta.
Jami'an tsaron yan banga masu samun tallafi na musamman daga shugabannin kananan hukumomi na bada gudunmuwa matuka wajen yaki da yan bindigar. Akan haka ne ma shugaban karamar hukumar ta Mashegu Alhaji Alhassan Isa Mazakuka yace hatta makamai ma suna samarwa yan bangan a yankin na Mashegu.
A garin Gabubban Rami muna da dan banga guda nawa muka ba ma bindigogi kowanne wani mura ba ma an raba ma kowanne dan banga kowanne wani an ba su bindiga guda 10 a cikin bubban rami bindiga guda 7 na cikin bubban rami na banga mu ya sami ni yayi mini magana yace a kira security meeting nace security meeting ba haka ake kiran shi ba na riga yayi nayi zama da jami'an tsaro Mashegu da shugaban yan banga duk abin da ya kamata mu tattauna sannan abin da Mashegu ke bukata akan tsaro na je na samu SSG tare da shugaban dan banga mu karanta ma SSG cewa ga abin da Mashegu lokacin yake bukata akan tsaro don Allah gudumawa muna so gudumawa zuwa ga gwamnati jihar SSG ya doki duk abubuwa da muka fadi ana bukata akan tsaro a Mashegu local government ya ci zai gabata ma mai girma gona sai na ce mashi yanzu muna sauraron SSG ne mu ji outcome in yanda suka yi da mai girma gona yanda muka yi da shi kenan ban san yana da wani manuwa kan kira meeting ba kawai nazo na ji na kace wai yana raba letter wai na security meeting ace letter na security meeting nace shi ya san doka security meeting kuwa executive da haƙƙin kira security meeting daga shugaban kasa sai gona sai mai girma chairman suke da iko kira security meeting ba da majalisa ba sannan security meeting ya kusa abun ne na siri
ko a cikin makon jiya ma gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari akan wannan matsala ta rashin tsaro da ta'addabi jihar Niger. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban wani komiti mai kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa.
To abinda ke faruwa ka san akwai muna da daji wanda yake idan ka tashi daga makera tashin hajiya ta hannun hagu za ka ga inda aka tada Darul Salam to dama wannan daji ne mai fadi wanda ya taba Mashegu har zuwa kuma Lagun local governments to nan ne yanzu muka san cewa sun yi sansani kuma akwai ɗan tsaunuka a wannan wuraren wanda ke nan ne suke buyewa to suna yi suna dan fitowa su fito su dan abubuwan da za su yi barazanar za su su koma ta can. To akwai shiri na musamman wanda yake ba abin da za a bayyana ba ne da muke tsarawa kuma insha Allah cikin ɗan kwana ɗaya biyu haka za mu ga abin da zai faru a wurin.
Na'am, gwamna ya gana da shugaban ƙasa akwai wani tabbaci da shi shugaban ƙasa ya bayar akan Niger ɗin nan musamman ganin halin da take ciki.
Idan ka ga abin da ke faruwa Niger ina ganin ba za ka kwatanta shi ma da abin da ke faruwa Katsina ba. Da abin da ke faruwa Zamfara da bangaren Kaduna amma duk da haka mai girma gona ya kai ma shugaban kasa abin nan ya je ya gan shi na farko maganar tsaro wanda yake ya cimma gwamnatin nan tuwa kwarya kuma abin kullum kamar yana dan karuwa ne in an ban gyara nan sai ka ga nan ya bangare da sauransu. Kuma ka san akwai wani tsari dama da shi shugaban kasa ya ba da umarni a kai wannan operation da aka yi na kwantagwar har zuwa Kutankwaro zuwa dutsen magaji So da aka fatattar kasu ta wannan bangaren, to su special force ina sun je kuma an sake mai da su North East. To ina ganin mai girma gona ya so ya ga mai gaban kasa cewa a sake dawowa da su domin su ci gaba da aikin su, dama aikin su bai kare ba. Ina jin sun yi ɗaya bisa biyar ne ko shida, domin tsarin shi ne don suka tashi daga Mariga suka shiga, su shiga Shiroro, za su shiga Rafi, za su shiga Munya, sannan su tabo da Mashegu da kuma shiyan Lafai, duk wannan an riga an tsara su. To idan suka dawo insha Allah ina ga za mu ci gaba da wannan, kuma na tabbata tasirin da aka samu a can na Kwatankuro za a sami shawararen da muka tsara wannan operation.
Na'am, to ba jima za su dawo koko za a ɗan lokaci kaɗan?
No, za su dawo, za su dawo. Ta san wato tsarin su duka abu ne wanda yake an haɗa ne, akwai na ƙasa da sama.
Fata dai samun haɗin kan duk wani mai ruwa da tsaki akan sha'anin tsaron ta yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari.
Bautar zuciya da ba ta tsirarwa, ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa, ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa. Gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Banda bautar zuciya da ke halakarwa, abin hawa na ya zarci na hawan kowa, rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Super League ta Jamhuriyar Nijar ta kwallon ƙafa, inda ake mako na goma, amma gabanin ku ji sakamakon mako na goma sai kusancewa an yi kwantan wasa na mako na tara wanda hada AS Nijilek da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale, inda aka yi ɗaya da ɗaya, sai AS Duan tawa AS Sonidep ɗaya da banza, sai aka ci gaba da dabsawa a mako na goma inda Espoir Football Club ta Zandar tawa Olympic Team mai biyu da ɗaya, sai GS Adar ta shakashi a birnin Tawa ɗaya da banza ga hannun Jangwarzo Football Club ta Maradi. Sahel Sporting Club ta Yamai tawa AS Nijilek ɗaya da Nema. Virana Football Club ta Arlit Jihar Agadez tawa Racing Bukoki Yamai ɗaya da Nema. AS Garde National du Niger da AS Douane aka yi ɗaya da ɗaya, yayin da AS Fan tawa AS Sonidep ta Yamai ɗaya da Nema. Idan muka dibi jadawalin na wasannin ƙwallon ƙafa na Super League na Jamhuriyar Nijar a mako na goma, Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ce ke kan gaba ta biyu AS Garde National du Niger, ta uku AS Douane, AS Nijilek tana matsayin ta hudu, Jangwarzo ta Maradi tana matsayin ta biyar, Espoir Football Club ta Zandar tana matsayin ta shida, ta bakwai AS Fan ta Yamai ta takwas, Sahel Sporting Club ta Yamai ta tara, AS Police ta Yamai ta goma, Racing Football Club Bukoki Yamai sai ta goma sha ɗaya, Olympic Football Club Yamai ta goma sha biyu, Virana Football Club ta Arlit Jihar Agadez
Bangladesh, GS Adar Ratawa da AS Sony Deb suna matsayi na 13 da matsayi na 14 na Super League na kwallon kafa na jamhuriyar ta Niger. Idan Allah ya kai mu a gobe Laraba ne za a karon nan da Hausawa ke cewa da karo sai dai rago a kasar Faransa na kwallon kafa na Trophée des Champions, inda club din OM na Olympique de Marseille zai karon battle da Paris Saint-Germain ta birnin Paris. Kungiyoyin a bana sun yi karawa guda a wasannin Ligue 1 ta kasar Faransa na kwallon kafa, inda Marseille din ta yi nasara da ɗaya nima. Amma tarihin wasannin baya-bayan nan na Trophée des Champions din na kasar Faransa kusancewa tun shekara 2013, club din Paris Saint-Germain din ne ke yin nasara, inda ya samu nasarori guda 7 tun daga shekara 2013 zuwa shekara 2019. Sai kuma a bana za a ga yanda za ta kaya tsakanin kungiyoyin guda biyu na Paris Saint-Germain da na Olympique de Marseille na kasar Faransa din. Shi ko dan wasan nan na kwallon kafa na Paris Saint-Germain kulin daga ba a binciken da aka yi masa na duba lafiyar jikinsa an tabbatar da cewa yana dauke da cutar coronavirus. Wannan ko kwanaki kalilan bayan takwarorinsa na Paris Saint-Germain din da suka hada da Rafinha da Thilo Kerrer sun kamu da wannan cutar ta mashako ta coronavirus. Wannan na nuna cewa kulin daga ba zai samu damar halartar karon battle din da za a yi ba na Trophée des Champions a ranar gobe Laraba tsakanin Olympique de Marseille da club din nasa na PSG Paris Saint-Germain a Stade Bollard de l'Elysée na Lens da misalin karfe 9 agogon Niger da Nigeria. A ci gaba da wasanni mako na 18 dan kwallon kafa na Premier League na kasar Ingila, a dai maraicen nan an kara tsakanin Sheffield United da Newcastle, yayin da ake can ana dabsawa tsakanin Wolverhampton da Everton, sai kuma Burnley da Manchester United. Haruna Mamman bako na birnin Kwalli, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwalli a jamhuriyar Niger.
Da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice.
China ta ce wata tawagar masana kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya WHO za ta isa Wuhan a wannan makon don fara binciken asalin annobar coronavirus. Mai magana da yawun ma'aikatar wajen kasar Jawa Linjin ya bayyana haka yau Talata cewa tawagar mai dauke da mutum 10 za ta baro Singapore a wannan Alhamis din. Za su hau jirgi kai tsaye zuwa Wuhan, inda aka fara gano cutar coronavirus a ƙarshen watan Disamba 2019. Kwayar cutar sannan a hankali ta yaɗa kowane sako na duniya, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum sama da miliyan 1.9 cikin kusan mutum miliyan 91 da suka kamu da cutar. Najeriya Litinin kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Pfizer da takwaransa BioNTech na Jamus sun sanar da wani shirin don bunƙasa samar da allurar rigakafin COVID-19 da kashi 50 cikin 100, wato allurar biliyan 2 a wannan shekara don samar da abin da ake bukata a duniya. Ana tsarin majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat za ta kada kuri'a kan kudirin kira ga mataimakin shugaban kasa Mike Pence da kuma mambobin majalisar zartarwar shugaba Donald Trump da su amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su cire Trump daga office. Matakin wanda ake sa ran zai samu cewa zai ba da wa'adin sa'o'i 24 ga Pence ya ba da amsa. Shugaban kasa ya zama barazana sosai ga kundin tsarin mulkinmu da kasarmu da kuma jama'ar Amurka, kuma dole ne a tsige shi daga office nan take, kakakin majalisa Nancy Pelosi ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Litinin. Jami'an Indonesia sun yi nasarar samun ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanai daga jirgin Sriwijaya Air wanda ya faɗa tekun Java a ƙarshen mako. Mai magana da yawun sojojin ruwa ya bayyana haka yau Talata. Na'urar ɗaukar magana an tafi da ita zuwa tashar jiragen ruwa ta Jakarta. Mai magana da yawun fajar Tri Rohoda ya shaida wa kamfanin dillancin yaɗa labarai na Reuters. Hotunan talabijin na yankin tun da farko sun nuna wani farin akwatin roba dauke da na'ura a cikin jirgin ruwa mai ɗan karen gudu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Mahmud Lalo editor mu na yau, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, da kuma engineer mu na yanzu ni ce taku Binti Estero, da ke muku fatan alkhairi, mu kwana lafiya, ma assalamu.